Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masauraran mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da FM da kuma Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kara kuma si Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a radio wannan lokaci a yau talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji wasu ƴan bindiga da ba a tantance ko suwaye ba sun kashe wasu mutane uku a karamar hukumar Bassa dake jihar Filato haka kuma za mu buɗe layukan mu na waya dan jin ta bakin ku akan shin ta yaya gwamnati za ta yi ta taimakawa makiyaya su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawar a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Niger amma ka nan sai a gyara zama dan jin halin da duniyar ta wuni.
Sau jama'a assalamu alaikum. A yau talata wani kakakin ma'aikatar shari'a Amurka ya ce ofishin lawyer na musamman Robert Mueller da aka nada domin binciken katsalandan din da ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na 2016 yayi wa babban attorney general din Amurka Jeff Sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da Rasha ta yi. Jaridar New York Times ce ta ruwaito labarin a yau talata inda ta ce Sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sa'o'i a cigaba da binciken na Rasha. An kuma yi wa Sessions tambayoyi kan ko shugaba Trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan Janairun bara. Kakakin ma'aikatar shari'a Ian Pryor ya tabbatar wa Murya Amurka cewa lallai an yi wa Sessions tambayoyi amma ya ki yayi ƙarin bayani kan lamarin. Lawyer Sessions na kansa Chuck Cooper da kuma ofishin Mueller duk sun ki su ce komai kan tambayoyin da aka wa Sessions din a lokacin da Murya Amurka ta tuntube su. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa Sessions sai ya ce ko a jikinsa. Sessions shine jami'in gwamnatin Trump na farko da aka yi wa tambayoyi tun bayan da Mueller ya karbi binciken na Rasha a watan Mayun bara. A dai bangaren kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana kwarin gwiwarta kan daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray wanda rahotanni suka bayyana cewa ya yi barazana ajiye aikinsa saboda matsin lambar da shugaba Trump yake nuna mai na sai ya kori mataimakinsa Andrew McCabe. Shafin yanar gizon yaɗa labarai na Axios ya wallafa cewa Jeff Sessions tare da umarnin Trump ya matsa sai Wray ya kori McCabe da wasu jami'an hukumar ta FBI da suka yi aiki tare da tsohon daraktan hukumar James Comey bisa zargin cewa sun nuna bangarancin siyasa yayin da suke gudanar da ayyukansu.
To har ila yau a Amurka shugaba Donald Trump ya rataba hannu akan wata doka da ta ba da damar sake bude ma'aikatan gwamnati lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki ukun da aka kwashe na ma'aikatan suna rufe. Bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jami'an kasar biyu kan batun shige da fice a zauren majalisar dokoki. A yammacin jiya Litinin ƴan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan kudirin dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi da farkon ranar Litinin. Wannan matsaya da aka cimma za ta ba da damar ma'aikatan na gwamnati da suka ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Hakan kuma zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma sabuwar matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ƴan Democrat sun miƙa wuya ne bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da buƙatarsu kan shige da fice har sai sun ba da haɗin kai an buɗe ma'aikatan gwamnati.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suna kaiwa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudun. Yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda Koriya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koriya ta Kudu ta kai ziyara Arewaci a yau talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin Pyongyang. Ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu. Har ila yau ziyarar na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta je Kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitaccen kungiyar mawaƙan nan ta mata da ake kira Morabon Girl Band domin su yi rangadin wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin Seoul.
An samu jerin girgizar kasa da amon wuta daura da ƙarshen yankin tekun Pacific a yau Talata. Hukumar da ke binciken kan yanayin doron kasa ta Amurka ta ce wata gagarumar girgizar kasa mai ƙarfin maki 8.2 ta auku kilomita 280 kudu maso gabashin tsibirin Kodiak da ke Alaska. Lamarin da ya janyo aka sa jami'ayin ba da agajin gaggawa suka shiga shirin kuta kwana domin yin gargadi kan aukuwar bala'in tsunami a yankin Alaska da kuma British Columbia mallakar Canada. Sannan har ila yau an saka daukacin yankin gabar tekun yammacin Amurka da yankin Pacific da ke Hawaii a matakin shirin kuta kwana domin gujewa bala'in na tsunami. Daga baya cibiyar da ke aikiwa da gargadin aukuwar tsunami a yankin Pacific ta soke wannan gargadi a yankin na Hawaii. Amma sauran yankunan da suka hada da gabar tekun Alaska da British Columbia da kuma wasu sassan gabar tekun yammacin Amurka sun ci gaba da kasancewa cikin shirin na kuta kwana. Labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji da fari wasu ƴan bindiga sun kashe mutane uku a karamar hukumar Bassa da ke jihar Filato. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da cikakken rahoton.
Wasu ƴan bindiga da ba a tantance ko su waye ba sun hallaka mutane uku ƴan asalin karamar hukumar Bassa. Mataimakin shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a Waize Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku.
Abin da ya faru shine jiya yaran mu sun tashi daga gurin aiki wajen aikin kuza a can hanyar Doro, to suna hanyar su na dawa sai Fulani suka zo suka attacking din su a hanya, so suka kashe mutum uku a take a wurin, saura kuma sun samu rauni suna kwanci a asibiti.
To amma kun tabbatar da waɗanda suka yi wannan kisan?
Tabbacin da muke da shi kenan, Fulani ne suka tare mutanen mu. Ranar Litinin ai mun binne wani yaro mu a nan a Kol wanda suka attacking nashi.
Kamar yadda su jami'an tsaro suka mun bayani, akwai yarjejeniya da kuka yi na cewa akwai gurin da ya kamata kar masu kuza su je, kar masu shanu ma su kai shanun su. Kenan za a iya ce yaran ku sun ketare wannan yarjejeniyan kenan?
Masu kuza abin da nake son tambaye kenan. Kuma ne suna da kasa ne da za su hana mu zuwa aikin kuza wani guri? Inda a ce za a hana mu zuwa aikin kuza, su ai su birane su ne suke da wannan kasa, birane za su iya hana mu zuwa aikin kuza? Da Fulani ba ai, Fulani ba mu kala kasa da su a wurin ba.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a karamar hukumar Bassa Umar Dakare ya mai da martani.
Mu ba mu son an kashe wa duba ni ba da lafiya ina asibiti, amma sai an go an daya mani asibiti wa sun kashe shanu shi da sojoji suka je suka kore su. Jiya ke nan shi jami'an tsaro suna wuri ai da Fulani ne suka kashe su, da jami'an tsaro sun kama su ai, saboda haka mu ba mu ne muka kashe su ba.
Da na tuntubi jami'an tsaro kuwa shugaban ma'aikatan da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Brigadier General Muhammad Bello yace ba shi da masaniyar lamarin a yayin da nake magana da shi, sai dai ya shaida mun kokarin da rundunar ke yi wajen sasanta makiyaya da manoma a yankin na Bassa.
Mun tattauna akan ai zaman lafiya kuma an yarda a can Bassa da akwai, saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyaya za su je su sharuwa, kuma manoman kuma su a wajen da magudanan ruwan suna gonar rani, so su mutanen su makiyayan da manoman sun yarda akan cewa a yanzu a dan daidaita kada a zo kada a kawo dabbobi wurin, su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin, sai an sasanta. Wannan sasanta wanda za a yi abu ne da gwamnati ya kamata, gwamnatin karamin kuman Bassa da 'yan siyasan gwamnatin jiha ya kamata su kira su su karasa basu su gaya musu batun kada su yi kada su je a wurin, is a political decision abu ganin siyasa. To amma mu da su mun yarda cewa a yanzu kada, saboda yanzu zukatan mutane ya tashi yanzu akan an je za abu wani abu zai iya tasowa, so sai muka sa sojojin mu a wurin kada, inda ba za mu bar makiyaya su ketare wajen manoma kuma su ketare wajen.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To yau muna son jin ra'ayinku ne akan me kuke ganin gwamnati za ta yi don taimakawa makiyaya da su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Zauna lafiya, al'umma ta tsaya kuciya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta tsaya kuciya.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Kano a Najeriya, wake magana daga jihar Kano.
Assalamu alaikum, kuna tare da Umar Ofusawan Kwakulayin ne fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kanon Najeriya.
To amin wa alaikum salam, amin ne ra'ayinka akan wannan batu?
Eh, ra'ayi na akan gaskiya ne, a ra'ayi na akan wannan abu gaskiya abu ne da ya kamata a yi duba a kansa. Gaskiya mu abubuwan da muke gaskiya ba mu aiki da shi, gaskiya akan irin wayannan abubuwa gaskiya dai addu'a mu sai Allah ya kawo mana mafita a cikin gaskiya. Wannan shi ne dai a cikin sunana Umar Ofusawan daga nan jihar Kano a tashi lafiya.
To madalla Umar Ofisa, bari mu tsallaka jihar Niger, wake magana daga jihar Niger.
Assalamu alaikum, Muhammadu Sani da Hausan Gini mijin yar gata.
To mijin yar gata, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Wato a gaskiya abin ya shafi ainihin hukuma, domin a gaskiya yawanci Fulani an tare musu guraren da ainihin suke bi shike kawo fitina, har ma mutum ya zo ya yi noma a inda ainihin burtalinsu ne. Ta ina za su wuce in sun zo sai fi dangan da wannan guri su rasa maya za su. To ya kamata hukuma ta shiga ciki, wa'anda suka shiga gurinsu suka kakkare musu gurinsu, ya kamata don Allah hukuma ta ma diya ne ta biya su diya a buɗe musu ainihin burtalolinsu su ci gaba da hidindumunsu da kiwonsu. Tunda ga yanzu wasu gwamnoni ma sun nuna cewa ba sa son su a areas, ina za su je, su mafayan ƙasa ne kamar kowa.
To madalla mijin yar gata, yanzu mu tsallaka jihar Nasarawa, wake magana daga jihar Nasarawa.
Mai turare ne daga Akwanga.
To mai turare, menene ra'ayinka?
Wallahi ba.
To ina zaton layin mai turare ya tsinke, bari mu shiga jihar Bauchi, wake kira daga jihar Bauchi.
Assalamu alaikum, Isma'ila Isra'a kasan madaki karamar hukumar Garjo jihar Bauchi.
Wa alaikum salam Malam Isma'ila, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayi na wannan maudu'i, abin da yake faruwa a kasan nan gaskiya wannan abu idai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin sakamako kowa dan kasa ne, dokan kasa ya ba da dama kowa ya zauna inda ya so. Amma a ce gwamnonin nan suna nuna ma wasu ƙabilu wannan ba ɗan ƙasa ba ne, ko kai ba ɗan ƙasa ba ne, bai dace ba. Domin wani lokacin tunnin ai musababin su ai an san masu kulla shi, don haka ya dace a ce gwamnati ta yi bincike a duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan abu, kowaye ko mai mulki ne ya kamata.
To ina ganin Sumaila bai gama faɗan abin da zai faɗa ba, layin nasa ya yanke, amma bari mu tsallaka Gusau, wake magana daga Gusau.
Kina magana da Muhammad Sani daga nan Gusau.
Muhammad Sani, menene ra'ayinka kan wannan batu?
Gaskiya tsakanin har Allah ne ra'ayina, gwamnatocin Najeriya suna da hannu ga al'amarin nan, musamman munan jihar Zamfara. Ko ba gaskiya ba, don ana magana matsalar manoma da makiyaya jihar Zamfara ta hikuwa din Najeriya. To mutanen kawunsa tsakanin da Allah irin yadda suka bada bayani sun kayan abu ya faru, suna dama gwamnati amma ba ta ɗaukan mataki, sai abu ya yi.
To
hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Muhammad Sani ya tsinke kuma Kaduna, ya layin na Kaduna shi, da wake magana
daga kamfanin fate da ke ka jaji Kaduna Najeriya.
To Adamu, menene ra'ayinka?
Abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari ita wannan gwamnati ne wanda take kin gado a halin yanzu, take kan gado ta dauko matakin da za a kawo ƙarshen abin, amma sai dai kash gwamnonin jihohi sun riga sun rena ta. Dalili na ko anan an ce kowace jiha a keta gandun daji don a ba Fulani, amma sai ka ji gwamna ya ce wai ba yi da filin da zai ci da Fulani, saboda girman Allah a ce in dai ana so a zauna lafiya da Fulanin nan, wajibi ne fa a keɓe musu gandun daji, a zamanantar da ciwon nan, a yi musu makaranta, a yi musu asibiti, a yi musu komai, a keɓe su. Wannan shi ne, amma gwamnati kin sa an yi kira an koma gona, wallahi noma har gefen titi an nome. To ko da sa ɗaya ne mutum ya zai da shi, balle a goya ta tofila a shanun shi da yawa, a shugaban ƙasa ka daka tsawon duk gwamnan da ya ce ba zai je Tofilani waje ba, to ya gaggawa ya ida kujeran shi na gwamna a samu wani asa. Amma an daina shugaban ƙasa, shi kuma shugaban ƙasan ya koma sai ya tafi da gitashi, idan wannan sun ce kaza ya shiru wannan ya ci, ba kana shugaban ƙasa ka tsaya kana abin nan. wannan in ana ta mafita wannan mafita kenan kawai ake ta gannin daji ga Fulani shine zaman lafiya.
To malalla malan Adamu. Sai kuma jihar Jos Plateau, jihar Plateau. Wake magana daga jihar Plateau.
Ahmad Abdulhamid mai sa ne daga Jos.
To malan Ahmad Abdulhamid menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan bala'i yayi yawa. Ra'ayina zan ba da shawara jama'a su ci gaba da addu'a akan wannan matsala. Ita ce kawai maganin wannan al'amari. Ita kanta gwamnati abun kamar ya fi karfinta ne ma. Saboda haka ina roƙon jama'a da Allah a ci gaba da addu'a akan wannan matsaloli. Assalamu alaikum.
To madalla Ahmad Abdulhamid, Allah ya amsa. Sai kuma jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malam Naziru Hausawa, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Musa Garo, barka da warhaka. Menene ra'ayinka kan wannan batun?
To alhamdulillahi ni tambayar da nake so da yi wa ita kanta duniya da gwamnatin tarayya su wai shin fulanin nan ba ƴan Najeriya bane ne da ake samu irin wayannan wai kace nace har ma wai a jaha ana tunanin cewa wai ana neman a kebe musu wani guri shin su wai ƴan ba ƴan Najeriya bane wai shin shugaban kasar nan wai da yake ta wannan magana jaba ba zai iya sa ido akan irin wannan abu ba shi baya da tsayin ne akan wannan al'amarin wannan ba abu kunya ne ba a ce wai gwamna a jaha wai ya fi karfin shugaban kasa a wannan gaskiya akwai tsaki a cikin shi muna kira ga shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari gaskiya al'amari idan aka ce an kyale irin wayannan hawwanin gwamna ya fito ya nuna cewa Fulani ba su da damar za su ciwo a jihar shi har kuma shugaban kasa ya ji ya shiru to wannan shi mu ce to ya yi wai shugaban kasa ya yake so to ayi akan wannan dole ne fa shugaban kasa sai ya nuna ya sa takalmin karshe ya take idan gwamna ya zo zai wannan rashin mutunci dole ne shugaban kasa ya dakatar da shi a cikin shi ba gwamna ba ne saboda me za a yi wa mutane irin wannan abin sai wannan abin Allah ya kiyaye fata shi lafiya Alhaji Musa Garo nagode.
To madalla Musa Garo mun gode. Sai mu tsallaka kuma jihar Zamfara, wake magana daga jihar Zamfara.
Yahaya mai sai da fulba da ke sabon kasuwa a Busau.
To malam Yahaya, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
Abin da yake ai na ya kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wannan al'amari.
Malam yaya idan ka saurara tambayar mu muna tambaya ne wace irin hanya ita gwamnatin ya kamata ta bi, wace irin shawara zaka ba gwamnatin ta bi?
To shawara da gwamnati ya kike mu Fulani wannan da Fulani da Bojos
To malam Yahaya koro bayani kuma layin nasa ba kyau mai waya tsinke. Bari mu je kiran mu na karshe a jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Ina magana da Jambo Lebowa Fakaki daga garin Kafanken jihar Kaduna Najeriya.
To a gurguje menene ra'ayinka akan wannan maudu'i? To yau dai da alama layukan namu sun ba samu tangarda, wasu sun shigo wasu ba samu shigowa ba, sai a ci gaba da kira a goben Allah ya kai mu za mu sake buɗe layi. To nan za mu dakata yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na biyar na wasannin ƙwallon ƙafa na rukuni na ɗaya na jamhuriyar Nijar, inda aka gwabza tsakanin Nijelek da AS Guard, kuma AS Guard ɗin ce ta yi nasarar ci 3-2. An tashi bin karibin damo 1-1 tsakanin AS Unidep da Irana ta Agadez. Jangwarzo Football Club ta Maradi da GS Tawa an tashi 1-1, sai Olympic Football Club ta babban birnin Yamai da AS Akokana ta Arlet Agadez a kai 1-1. 1-1 aka ketare ne tsakanin AS Duan Teme da AS Police, dukkan su na babban birnin Yamai. Sai Espoir Football Club ta Zandar da AS Fan ta babban birnin Yamai ta shaheta da ci 8-1. Har yanzu dai AS Sunidep, wadda shekaru uku ne kawai da suka gabata ta hawo rukuni na farko a ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar, har zuwa wannan wannan mako na biyar ba kungiyar da tallashe ta yayin da Espoir Football Club har zuwa yanzu ba ta da maki ko ɗaya ta Zandayar. Kungiyoyin da ke can ƙasa sun hada da AS Douala Entente da Espoir, kuma abin ajabibi shine AS Douala ta wakilci jamhuriyar Niger a shekaru biyu da suka gabata a wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afrika na club din da suka kasance zakaru a ƙasashen su har zuwa yanzu maki biyu ne gare ta Kachal. Idan muka dubi tsarin kungiyoyin da ke kan gaba a teburin League 1 ta jamhuriyar Niger, na farko dai ita ce AS Onidep wadda ke da maki 13, sai AS Gendarmerie da ke da maki 13, yayin da AS Fan ita ma ta Bambirin Yamai take da maki 11, AS Garte mai tana da maki 8, sai Sahel Sporting Club ta Bambirin Yamai ita ma tana da maki 8. Kusancewa kungiyoyin ƙwallon ƙafa da suka hada da Sahel Sporting Club ta Bambirin Yamai da AS Fan ta Bambirin Yamai dukkansu suna ci gaba da yin atisaye a ƙasar Burkina Faso domin kimtsa ƴan wasar su a shiga wasannin ƙwallon ƙafa na club ɗin da su kasance zakaru a ƙasashen su da ake ci ma Champions League na Africa, wanda Sahel ɗin ta mai za ta shiga, sai ita ma AS Fan da ta yi nata atisaye a can Burkina Faso domin shirya ƴan wasanta a gasar kofin club ɗin da suka lashe kofunan ƙasashen su da La Confederation ta CAF ko kuma CAF. A ci gaba da wasannin Open na ƙasar Australia na wasannin tennis, Maran Cilic shine ya lalabe Rafael Nadal da ke matsayin dan wasa na daya a duniya a wasan tennis da ci 3-6, 6-3, 6-7, 2-2 da banza, kamin Rafael Nadal din ya janye daga wasar ganin cewa katattarsa na masa ciwo. Shi ko dan ƙasar Britania Kil Edmund ya lalabe dan ƙasar Bulgaria Grigor Dimitrov a quarter final na wasannin na Open na Australia da ci 6-4, 6-3, 6-4. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan na ɗaya daga jerin kundin tsarin mulkin Amurka da kuma tsarin gwamnatin Amurka. A yunkurinsu na kare haƙƙoƙin ‘yan ƙasa, iyayen ƙasa da suka kafa Amurka sun tanadar mata kundin tsarin mulki wanda shine tubalin gudanar da ayyukan sabuwar gwamnati, wanda ya haɗa da gyare-gyare guda 10 da suka haɗa da 3 don kare haƙƙoƙin ‘yan ƙasa da wasu guda 7 don tabbatar da adalci. Gaba ɗaya dokokin an haɗa hancinsu aka lakaɗa musu sunan kundin ‘yantocin al’umma. Sashen doka na 6 na maida hankali ne akan ‘yancin waɗanda ake zarginsu da aikata laifuffuka. Dokar na bada tabbacin wanzar da adalci a sauraron shari'ar masu aikata laifuffukan ta hanyar tabbatar da cewa hukumomin ƙasa suna bin tsarin ƙa'idojin ganin kowa an bashi ‘yancinsa. Kwaskwarimar farkon sashen doka na tabbacin cewa duk wanda ake tuhuma yana da ‘yanci a hanzarta sauraron ƙarar a bayyanar jama’a. Abinda wannan ke nufi shine cewa ba za a ɗaura wanda ake zargi da aikata laifi ba har abada a kurkuku ko kuma a yi mishi shari'a a sirrance ba. Ɓangaren doka na biyu ya tanadi cewar duk wanda ake zargi tilas ne a bar ‘yan ƙasa ‘yan uwansa su yanke hukunci akan laifin da ake zarginsa da aikatawa, kuma dole ne su masu yanke hukuncin su kawar da son kai. Muhimmin abin da ake nufi a nan shine dole ne a zabo mutane daban-daban daga yankin da shi wanda ake tuhuma ya fito, kuma waɗanda ba su da wani abin da suke rike da shi a zukatansu kan wanda ake zargi. Ɓangaren doka na 3 a sashe na 6 na buƙatar jiha ta sanar da wanda ake tuhuma da irin laifin da dalilin laifin da ake zargin shi da shi, kuma za a tuhume shi da shi ko ita saboda wannan laifin. Dole ne a gaya wa mutum laifuffukan da ake zarginsa da shi dalla-dalla, kuma wajibi ne a sanar da wanda ake tuhuma dukkan abubuwan da ke kunshe cikin laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa. Ɓangaren doka na 4 na umartar cewa wanda ake tuhuma da laifi na da ƴancin tambaya ko kalubalantar mutanen da za su bada shaida a kansa ko kanta kan laifin da ake zargin sa ko ita da aikatawa. Yin haka zai bada tabbacin cewa alkali, kuliya da jama'a baki ɗaya za su auna gaskiyar shaidan da aka kawo domin yin shaida a gaban kotu da jama'a. Bangare na ƙarshe a sashen kuskurimar doka na 6 na cewa duk wanda ake zargi da aikata laifi na da ƴancin samun lauyan da zai wakilce shi ko ita. A takaice dai sashe na 6 na tabbacin cewa wanda ake zargi na da gaskiya kuma ba za a yanke hukuncin cewa mutum bai da gaskiya ba ba tare da kalubale ba. A cewar ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta kundin tsarin mulkin ƙasa, Alexander Hamilton, ba za a ɗauka cewa shari'ar masu yanke hukunci ƴancin mutum bane. Dole ne a ɗauka ƴanci ne da yake da shi a sanadin zamansa tare da jama'a a ƙarƙashin tsarin zaman jama'ar, wanda kuma muhimmin mataki ne da ke tabbatar da kare ƴancin jama'a a matsayin ɗaya daga cikin hakkokinsu na rayuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu karkare ga Muhammad Lalum da labarai amma a takaice.
A yau Talata wani kakakin ma'aikatar shari'ar Amurka yace ofishin lawyer na musamman Robert Mueller da aka nada domin binciken katsalin nan din da Russia ake zargin Russia da yi a zaben Amurka na 2016. Yayi wa babban attorney general din American Jeff Sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da ake zargin Russia. Jaridar New York Times ce ta ruwaito labarin a yau Talata, inda tace Sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sa'o'i a cigaba da binciken. An kuma yi wa Sessions tambayoyi kan ko shugaba Trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan Janairun bara. Kakakin ma'aikatar shari'a Ian Pryor ya tabbata wa muryar Amurka cewa lalle an yi wa Sessions tambayoyi, amma ya ki ya yi ƙarin bayani kan lamarin. Lawyer Sessions na kansa Chuck Cooper da kuma ofishin Mueller duk sun ki su ce komai kan tambayoyin da aka wa Sessions din a lokacin da muryar Amurka ta tuntube su. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa Sessions din, sai ya ce sam ko a jikinsa. Koriya ta Arewa da makwabciyarsa ta Kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudun, yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke cigaba da tattaunawa kan yadda Koriya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koriya ta Kudu ta kai ziyara Arewaci a yau Talata, inda za ta kwashi kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin Pyongyang, ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu.
Tura takaitaccen labarin maka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan mu Mr. Robert Wagner, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya.